صلى الله عليه وسلم على ذلك يعيكم نشي يحكمون من هنية تركي يعنون من هنية أمك في تزام سيرك الله باب الخير دي سورة سيد النبي صلى الله عليه وسلم كنشي باب الشر دي سورة الدنيا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يسير دم يكي أمنا إذا أمك في شزام هلك الله سبحانه وتعالى يكي جنفنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ya ku wadanda kuka ji tsoron da kai imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron shi Allah yake ce mana wala ta mutunna illa wa antum muslimun ka shedin ku kada ku kuskura mutuwa ta riski ɗayan ku har sai kuna musulmi tun lokacin da aka halicci ababanmu annabi adam a cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi shi da haja mitece Ran shi yana da haja, jiki shi yana da haja. Ran shi bincece hajar rai ita ce ana bi dhikrullahi tatma'innul qulub. Da yawan ambatan Allah, rai yakan nutsu ya koma ga Allah. Menene hajar jiki? Shine ya ci ya sha ya yi jima'i ya yi barci. Sai Allah subhanahu wata'ala ya halitta mishi mata. Allah yake ce mana min ayatihi daga cikin ayoyin shi. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Ya halitta mana mata ku daga cikin kawunanmu don mu nutsu mu koma gare su. Sannan ya sanya mawaddatan wa rahama soyayya da jin kai da tausayi tsakaninmu da matan ku ya ɗan uwa musulmi babu mai tausaya ma matan shi sai mutumin kirki wanda Allah ya yaba babu mai walakantar da ita sai wanda yake walakantacce tsinanne annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana ma al'ummar shi a cikin irin abubuwa na alkhairi yana musu nasiha yana gargadin su hatta lokacin da gargara ta zo mishi lokacin da mutuwa ta zo mishi abin da ya huta na ƙarshe abin da yake galgadi ga mazaje assalatu salam wa ma malakat aymanukum sallah kuma ku kula da matanku ku kula kada ku gallaza musu ku yi Allah yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zamana da su da kyakkyawan zama addinin Allah addinin musulunci tsarkakekke wanda yake hanif ya girmama mata ya ɗaukaka su ya kammama su ya kai su matsayi abin yabo ya ɗaukaka matsayin su wanda yake shine to kada ɗaukakan nan ta sa ku kuma a musulunce ku yi banza da su ku walakantar da su nawa daga cikin matan aure musamman a kwanan nan nawa suke kai kukan gurin mijin suke kai karan mijin su wata ta bar al'amarin ga Allah wata tana nema ma mijinta halaka da maut da mutuwa da hallaka wata tana tsine ma mijinta wata tana kaza duk me ya kawo wannan rashin sanin haƙƙin mata a gidan aure ya kamata mu ji tsoron Allah matanmu a gidajenmu da iyanmu a gidajenmu haƙƙi ne akan mu kuma Allah zai tambaye mu akan shi saboda haka addinin musulunci bai yarda ba ka walakantar da matarka addinin musulunci ya ɗora ma dokoki yadda ya ɗora mata dokoki kuma ka sani ya kai bawan Allah dokokin da yake kanka na haƙƙin matarka sun yi yawa da dokokin da yake kanta na haƙƙinka an umurce ta maka biyayya ta nemi yardarka ta maka abubuwa da dama amma kai kuma wa ashiruhunna dungungum Allah ya ce ku zauna da su da kyakkyawan zama mu'amala mai kyau ku ci da su ku musu tuhuwa ku ba su abinci lokacin da kai abtuwa ka mata ka kula da iyanka da tarbiya dukkan wannan sai Allah ya tsaida ka ya tambaye ka nawa zamu gani ko kuma nawa muka gani wanda zai walakantar da matar shi ya bata kashi ya kore ta daga gidanta a gaban iyanta ya mata ihana ya mata walakanci babu walakanci da kai wannan lokacin kuma Allah zai tambaye shi zai amsa bawan Allah ita mace idan ta shiga cikin wani mugun hali babu wanda take al'amarinta ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala babu mai iya mata ta zo gidansu ba daɗi gidan mushi ba daɗi babu abin da ya mata saura sai ta kai ƙaranta zuwa gurin Allah ka sani kuma duk abin da aka kai ƙara gurin Allah to Allah ya isa mushi saboda haka ku nisanci zaluncin mata har su kai ƙaranku gurin Allah Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da haula ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ina ji kamar ina kusa da ita wasu maganganun suna zo mini wasu maganganun ba su zo mini abinda take faɗi ma manzon Allah ta kawo ƙaran salaba mijinta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haula tace Aisha tace ina jin haula tana cewa ilallahi ashku salaba ilallahi ashku salaba zuwa Allah nake kai ƙarana akan salaba abinda ya mini zuwa Allah tana faɗi
a lokacin Allah ya ji maganar ta ya sauko ayoyin Qur'ani sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya ji maganar matan nan da take kai take shayayya da kai cikin sha'anin mijinta take kai karanta gurin Allah ku ne san ci wanda za ku zalunta ya kai karan ku gurin Allah babu abin da za ka kai karan shi gurin Allah sai Allah ya isa mishi sannan kuma ya ɗan uwa musulmi wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun kada ku zata Allah ya gafala Allah kan ku zata ya bari abinda azzalimai suke aikatawa a ko ina ne zalunci mugun abu ne zalunci kalma uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisul qudsi wanda kowace ita isa ta haramta zalunci Allah yake cewa a cikin hadisul qudsi ya ibadi ya bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a kaina idan aka tsaya daga nan ma ta isa ta haramta zalunci in Allah yace ya haramta zalunci a kai shi kai ba kai ba ya ci gaba da cewa waj'altuhu bainakum muharrama na sanya zalunci haramun ne a tsakaninku kaga wannan magana idan an ce an sanya zalunci haramun ne a tsakaninmu to magana ta kare na kai zalunci ta uku aka kare fadi wala tuzalimu kashidun kai zalunci kowane irin zalunci ne ya dauwa musulmi ka ne sance shi kowane irin zalunci ne ballanta na babban zalunci da zaka zalunci matarka a cikin gida ya kai miji wanda Allah subhanahu wataala ya baka haƙin ka kula da matarka ka shedin ka ga zalunci ka shinfuda mata huska ta dinga jin dadi ta dinga ka dinga mulmushi a gabanka kada ka shigo gida ka murtike huska a gusan kamkarira ka biji wannan ka biji wannan ya zamanto idan ka shigo gida kowa bai jin dadin ka wannan musiba ce wannan turda irin wannan miji turda irin wannan hali ya kasance kana bugun matarka annabi sallallahu alaihi wasallam wani da yazo wata mace ta zo ta shawarce shi akan wannan miji zata aura ta zana mishi sai ta ce mai amma wannan annabi yace kullun bugun mace yake kake aure shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bugun matar shi ba har ya rasu lokacin da aya mata sanko ta ayi bugo da matakai matakai annabi yake nuna yake cewa ai karim mai daraja bai bugon mace saboda haka ka dau mu'amala mai kyau ka dau mu'amala mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal adullukum ala aqrabukum minni manzila bazan ba ku labarin wanda yake kusa da gidan shehi kusa da gidana ba ranar kiyama suka ce ga ya mu ya rasulullah yace mai hali da kyau mai kula da iyalin shi khairukum wa ana khairukum li ahli wanda yake fiyayyen ni kuma na fi ku kowa fiyayyen ku ga iyalaina saboda haka ya dan uwa musulmi ka sani wannan mata da Allah ya baka amana ce a gare ka ya kamata ta shi dadi a tare da kai da shinfida huska kuma ba za ka taba samun cewa ta ne kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a riwayat muslim yana cewa almar'atu khuliqat min sil ita mata an halicce ta ne daga kashin hakarkari karkatacce ba zaka taba ganin ya meke ba in kana so ka zauna da ita ka ji dadi da ita zama da kyawo to sai ka kauda kai a bisa duk wasu kuskuren da domin in kace ka meke kashin hakarkari karkatacce to karya shi zaka yi annabi yake ba mu misali shi kuma karya shi wannan shi kuma sakin ta ne kenan baka da mata wanda kuma ba a san haka nan Allah ya ce wa ashiruhun bil ma'ruf ku zauna da su da kyakkyawan zama ka dinga shawara da ita ba kai ba daukan girman kai kai ba lafiya bane duk wani ra'ayi in ba naka ba na banza ne matarka ba ta yi sabata baka ra'ayi to rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya shawara ga iyalin shi so da yawa kuma suka yi aks a ra'ayi kuma ya dauki ra'ayinsu ya bar nashi ku duba lokacin da suka tafi makka aka hana su shiga cikin garin makka lokacin da ya shigo iya cewa matar shi halaka kauni mutane na san halaka na ce su yi sinki na ce maza kowa ya yanka ya yi aski sinkiya menene ta ce mishi je ka kai ka fara ka gani sai ya fito ya yi yanka ya yi aski kowa sai ya yi a lokacin wannan ba shawarar mace ba ce so da yawa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi shawara ya bi shawararta ma ɗaya daga cikin matakan shi kuma abin ya zama alheri to kada ka ɗauka kai ba lahiya ba ne kai a gida kai dodo ne abinda ka faɗi maganar ka ba a takata ka dinga shawara da iyalinka ka dinga shawara da iyanka ka dinga musu mulmushi kai ya zama kuma ka cidawa haƙƙi ne
ka ba ta yanda kake ba kanka kada ya zama to ka ci abinci mai kyau a waje kai ka ba su abinci ko wani kudin cefane wanda bai kai ya kawo ba dan ka dan kuma kana da babarka da ba saboda Allah ya ce kowa ya ci da gulgudan karnin shi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abin da za ta iya amma Allah ya baka ka je ka ci mai dadi ka bar a gidanka marar dadi iyanka ba su cin mai dadi kai a waje ka ci mai dadi wannan ka ci zalunkin su kuma ka zalunce su ka zalunci matarka kuma Allah zai rama musu saboda haka ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam iri iri na zalunci wanda mata kursu wanda mazaje suke ma matansu ga sunan kala kala nuna isa da kwaboro da jiji da kai ba shi bane mazakunta a gida saboda haka ka shunguda shunguda huskarka ka yi mu'amala mai kyawu da kai da iyalinka Allah yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun su shunguɗanku ne kuma shunguɗa su ne kuna tare ka duba yadda kuka yi ita mata ita ce mafi kusa da kai ita ce abokiyar sirrinka ita ce take kula da iyanka ita ce duwar tarbiyyarka kuma Allah zai tambaye ka yanda abin da kake so ta yi kai ma ka mata haka nan yanda kake so ta zamanto kai ma ka zamanto haka nan ka ne san ci duk wasu zunubi ka sani zunubai da kallakalle na bata wanda ba su da kyau shukunci ne a cikin gidan taruwa taruwar usra Ibn Abbas yake cewa ina so ni in ma matata abin da nake so ta mini shi yasa nake so in mata ado ta gani yayi kyau ni ma yanda nake so ta mini ado yanda nake so ta mini ado duk abin da kake so kama tamama matarka kama matarka tama kai ma ka mata haka nan ya dan uwan musulmi ka ne sanci fushi wanda ba shi da kyau dan kadan zuciyar ka ta hau Allah subhanahu wataala yana yabon masu hade fushi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani bawan Allah ya zo ya ce ya rasulullah ausili ya ma'aikin Allah kamuni galgadi ya ma'aikin Allah annabi ya ce la takadab kada kai fushi annabi ya ci gaba da aikin shi mutumin nan shi yake wasiyar annabi bai ji ba sai ya kara fadi yace ya rasulullah ausili farar da miraran ya kauko majanta annabi ya ce la takadab kada kai fushi malaman hadisi sun fassara wannan magana akan fassara guda biyu na farko dan annabi Allah ya bashi jizal lafaz ma akatharatul maani magana halkan kanwa tare da ma'ana mai yawa da yace kanka kai fushi ai mutum bai iya rayuwa sai yayi fushi domin annabi Musa ma yayi fushi lokacin da aka bashi allo da ya isko ana bautar dan marake har ya zurda alluna sai Allah ya ce lokacin da Musa ya fitar da fushi sai ya dauki akhadal alwa sai ya dauki alluna a taura saboda haka idan fushi ya zo ma fasara ta farko kada ka kuskura ka zartar da hukuncin abu lokacin da kake cikin fushi duk fushin da ya zo ma ka dauki sabubba na sabke fushi kada ka zartar da hukunci ko menene a gidanka da ma'aikatarka da ko ina a lokacin da zuciyarka ta baci ka sabke kai sabubba kula uzai qul huwallahu ahad in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kishin gida duka sabubba wanda annabi ya faɗi wanda suke sabke fushi innama sabr fi sadamatil ula annabi ce hakuri yana bugon wannan na fushi na farko Allah yake ce mana wal kazimin al ghaiza masu haɗe fushi wal azina anil nas masu rangwamta ma mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ka zamanto wannan ka siffanta da siffofi nagari ita ce fassara ta biyu ta wannan hadisi na farko kada ka zartar da hukunci diyawa sun zartar da hukunci a lokacin fushi kuma daga baya abun ya dame su abun ya dame su nawa mutum ya saki matar shi a lokacin da yake cikin fushi sai ya huce dinga bin malamai ai saki daya kalma kusan saki daya kalma uku ya yake yaje gurin wannan malam yaje gurin wannan malam daga ƙarshe wannan yace mai kaza wannan iya ta wahalar da kanshi saboda ya zartar da hukunci a lokacin da yake cikin fushi Ibn Umar yake cewa an-nisa'u awra mata al-awra ne ku suturta su a cikin gidajensu kuma ku magance abubuwan da za su yi muku da shiru ka kau da kai duk shirin da za ka yi lada kake samu ɗaukaka kake samu gurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana tsine ma duk mutumin da zai shiga ya bata tsakanin zauje tsakanin miji da mata ya shiga ya bata ya hal ya raba su hasrahu saboda haka muguwar tabi'a ce ku ne sanci ashrarukum waɗanda suke kullum koda abokai ne koda ƴan uwa ne in dai ba su da magana ta kirki dangane da hayat din ku rayuwar ku ta zaujiya kai kadai ka san kanka kai kadai ka zo kai kadai Allah zai tambaya dangane da iyalinka walil insan ala nafsihi basira barde kowanne mutum shi ya san kanshi da shi da ubangije shi kai Allah zai tambaya babu sauran babu zancen ka saurara ma wani dangane da iyalinka saboda sai Allah ya tambaye ka a cikin su ya Allah muna roƙonka da girman zatinka.